Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karin muna watso shirye-shiryen ne akan minta 60:25 da kuma 10:16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karin da shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji muhawarar da ake tafkawa a jihar Kano biyo bayan zaben shugabannin ƙananan hukumomin da ya babbaya da kura. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke tada tsaman jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu dama bayyana ra'ayoyinku ta da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan kun sha wato kun ji muhimman jaridu da suka dauke hankalin jaridun wato labarai da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a wannan mako, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jama'ar Rasha sun faɗa a jiya Lahadi cewa dukkan mutane 71 da ke cikin wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha sun mutu a lokacin da jirgin ya faɗi a kusa da birnin Moscow. Ofishin binciken hatsarin ababen hawa na ƙasar Rasha ya ce akwai fasinja 65 da kuma ma'aikata su 6 a wannan jirgin da ya faɗi, kuma dukkaninsu sun mutu. Akwai yara kanana su 3 a cikin waɗanda suka mutu. Wannan jirgin da aka kera shekaru 7 kacal da suka shige ya bace ne bayan wato daga na'urar da ke hango jiragen sama jim kadan bayan tashinsa daga filin jirgin sama na Dobrodvo, wanda shi ne na biyu wajen girma a babban birnin kasar. Wannan jirgin sama kiran AN-148 na kamfanin safaran jiragen sama na Saratov Airlines ya tashi ne a kan hanyarsa zuwa birnin Orsk a lokacin da ya fado a kusa da yankin Argonovo, mai tazaran kilomita 80 daga kudu maso gabashin birnin Moscow. Ministan sufuri na Rasha Maxim Sokolov ya shaidawa 'yan jarida a Lahadin nan cewa lokaci bai yi da za a gane takamaiman abin da ya jawo wannan hadarin ba, amma kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na farin hula ta kasar tana bin diddigin abubuwan da ka iya janyo faduwar wannan jirgin. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya aike da sako da kuma jimaminsa ga iyalan waɗanda suka rasu a wannan hatsarin, inji wata sanarwa da kakakin Dmitry Peskov ya bayar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bi sahun shugabannin duniya wajen aikewa da sakon ta'aziyya ga mutane na Rasha da shugaba Putin dangane da wannan hatsarin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ƙasarsa ta yi ɓarna sosai masu sojojin ƙasashen Iran da Siriya, a cikin ƙasar Siriyan kuma za ta ci gaba da tunkarin duk wani da ke neman tsokana. Ya ce mun fayyace wa jama'a cewa matsayarmu ba za ta canja ba, inji Netanyahu a lokacin da yake ganawa da kwamiti na ministocinsa. Ya ce yanzu duk wanda ke neman ya cutar da mu, mu ma za mu cutar da shi. Ya ce wannan ita ce manufarmu kuma ba za ta ci gaba da kasancewa haka. Samamin na shekaran jiya Asabar ya biyo bayan harbi wani jirgin Isra'ila samfurin F-16 da sojojin saman Siriya suka yi a karin farko tun bayan da Isra'ila ta yi rashin jirginta a cikin yaƙi a shekarar 1982. Matuƙan jirgin Isra'ila sun samu nasarar ficewa cikin laima daga jirgin kafin ya faɗi a Isra'ilar, a cewar sojojin ƙasar Isra'ila. Isra'ila dai ta ce wani matuƙin jirgin ya samu mummunan rauni a lokacin da ake kwashe su a wani aikin gaggawa, yayin da wani matuƙin kuma ya samu ƙaramin rauni. Shugabannin jam'iyyar African National Congress ANC a takaice mai mulkin Afirka ta Kudu sun faɗa a jiya Lahadi cewa jam'iyyar za ta yi wata ganawar tattaunawa a kan makomar shugaba Jacob Zuma mai fama da fitinar wasu abubuwan fallasa. shugaban ANC Cyril Ramaphosa. Ya ce ya shirya wata zama da shugabannin jam'iyyar za su yi a yau Litinin domin tattaunawa akan matsayin shugaba Jacob Zuma na shugaban ƙasa bisa takatsantsan, yayin da Ramaphosa da manyan jam'iyyar suke ci gaba da lallashin shi Zuma ya yi murabus. A shekarar 2009, mako guda kafin Zuma jagoranci jam'iyyar ANC ta yi nasara a zaɓe, hukumar shari'ar ƙasar ta janye wasu zarge-zargen rashawa guda takwas a kansa. Sai dai kuma wannan batu bai mutu kwata-kwata ba a siyasance. ‘Yan adawa sun lashe takobi cewa ba za su kyale wannan maganan ta mutu ba, kuma tun lokacin ne suke amfani da wannan batu wurin dusashe farin jinin shugaban ta hanyar gabatar da ƙuri'un rashin amincewa da gwamnatinsa har sau takwas a gaban Majalisar Dokoki. Rinjaye da jam'iyyar ANC take da shi ya shi ne ya ba Zuma damar tsallakawa a duk lokacin da aka gudanar da irin wannan ƙuri'un.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla, bari mu faro takon a jihar Kano, Najeriya, inda masu rajin demokuraɗiyya ke ci gaba da kushe yadda hukumar zaɓe ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi, da sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar APC mai mulki ta lashe dukkan kujerun ƙananan hukumomin jihar 44 da kuma na kansiloli 484. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ci gaban rahoton.
Jinkirin samar da kayayyakin aiki da rashin bayyanar jami'an zaɓe a tashoshi da cibiyoyin kada ƙuri'a da kuma rashin fitowar jama'a domin su kada ƙuri'ar kana da uwa uba dangwalon ƙuri'u a wasu cibiyoyin zaben ba tare da la'akari da ƙa'idojin zaɓe ba na daga cikin abubuwan da suka zama ruwan dare a yayin zaben shugabannin ƙananan hukumomi 44 da kuma kansiloli 484 da hukumar zaɓe ta jihar Kano ta yi a shekaran jiya Asabar.
Ba a kawo akwatin ba, ba mu gan shi ba. Tun 10.
Halar Daura, tun wadanka ne. Na ji an ce a rediyo ƙarfe 8 a hutu, ni kuma tun ƙarfe 9 nake nan har zuwa ƙarfe 1 da wani abu yanzu. Amma har yanzu shiru, ga kirista ta ban ga kowa ba.
Wasu daga cikin kalilan ɗin mutane kenan da suka bayyana a wasu daga cikin cibiyoyin zaɓe domin kaɗa ƙuri'a. Hukumar zaben ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Farfesa Garba Ibrahim Sheka ta ce fiye da jam'iyyu 20 ne suka shiga zaben, sai dai babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya wato PDP ta umarci jayanta da jama'ar gari da ke goya mata baya su ƙauracewa zaben.
Mu dai wannan zaɓe ba mu je shi ba, ba kuma mu ba al'umma mu ta je ba, saboda shugabancinmu na jam'iyyar PDP ƙarƙashin sanata Masaudu Jibrin Dogwa sun umarce mu da tunda muna jam'iyyar tana gaban kotu, mu da jama'a mu kan halarci wannan zaɓe, wannan yasa kuma ba mu halarta ba.
Honorable Sama'ila Yusuf Yaryasa kenan tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Kano daga ƙaramar hukumar Tudun Wada. To, amma a wani taro da manema labarai a Maraicen jiya Lahadi, shugaban hukumar zaben ta jihar Kano Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce,
kafin a fara zaben nan na yi cikakken bayanin cewar amana da aka dora mana muka rantsi da Alkur'ani za mu yi gaskiya, kuma muka yi iyakacin iyakarmu duk da challenges da aka samu na karɓo sakamakon zaɓe guda na local government 44.
Yanzu haka dai jam'iyyar APC ce hukumar zaben ta ce ta lashe dukkanin kujerun shugabannin ƙananan hukumomin jihar ta Kano 44 da kansiloli 484 na jihar Kano. Kuma tuni har ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rantsar da su a jiya da nufin su fara aiki a ofis a yau ɗin nan Litinin 12 ga watan Fabrairu da muke ciki zuwa tsawon shekaru 3 masu zuwa. Sai dai a hannu guda kuma ƙungiyoyin rajin demokuraɗiyya na ganin abin da ya faru a shekaran jiya Asabar ɗin tamkar fashi ne da makami a fagen demokuraɗiyya. Kwamarai Kabiru Sa'idu Dakata shi ne babban daraktan ƙungiyar Caja mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari.
Wannan abin ya tabbata cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano da sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ke kula da ƙananan hukumomi ba za su iya ba a ruguje su a miƙa wannan alhaki ga hukumar zaɓe ta ƙasa. Sannan abu na biyu, mun ji daɗi da shi shugaban hukumar zaɓe ta jihar Kano ya fito ya faɗa cewa an kashe kimanin naira biliyan 1 a wannan aikin gudanar da wannan zaɓe. Wannan abu ne mai kyau kamar yadda ya fito ya faɗa, amma muna kira ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ita kuma ta fito ta yi nata aikin, domin a bincika a ga ina wannan naira miliyan 1,000,000 aka kashe ta a gurin wannan abin da aka yi wanda ba zabe bane. A gaskiya al'amari ne kawai na cin zarafin tsari na demokradiya, na bata kudin al'umar jaha, na kuma tabbatar da cewa an hana mutane su fita su je su nemi abinci da sunan su zauna a gida za a yi zabe, kuma karshe ba a yi zaben ba.
Kwamarar Kabiru Sa'id daga ta kenan, daraktan kungiyar Chaja, Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida na Kuri, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa NG.
Duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun barba yanci cikin ra. Arziki hankuli ke matakin shi, dowar zai yi kashi ba karka tashi. Kagayen hankuli bai yi rana ba, kafin rashin yanki ba zai yi rana ba. Duniya ta yi kyau arziki ya yi, sun da mun barba yanci cikin ra. Bera in ya yi turba shi don ɗan shi, manyan musulmi da mu da cikin ra. Sannu manyan musulmi da mu da cikin ra.
To madalla yanzu kuma ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau,
kudi a kashe su ta hanya mai kyau,
kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ne Salihu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rajin ta yi. Watakila wasunku za su tuna cewa mun taɓa yin fira a kan farashin kudaden waje a Najeriya, musamman dalar Amurka. A wancan lokacin waɗanda muka tattauna da su ‘yan kasuwa ne. Yau haƙanmu ta cimma ruwa saboda baƙonmu shi ne barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya ta Aso Rock a Abuja. Za mu tattauna da shi a kan tsadar kudaden waje a Najeriya.
Barisa, maraba da zuwa.
To, barkanmu dai Alhaji Salif.
Shi me yasa ake da farashin dala daban-daban kusan 4 ko 5 a cikin kasar Najeriya?
To, a farko dai in masu saurare duka ba su manta ba, mun san yadda aka yi muka zo muka samu kanmu a wannan hali. Saboda ita farashin kuɗin ƙasa yana da dangana da abin da kake samu na wurin da kake sayarwa, kake fitarwa waje ka sayar a wannan kuɗin dalar Amurka din.
Farashin kuɗin ƙasa ya ta'allaka ne akan irin kuɗaɗen da kake samu daga waje?
Yawwa, bisa irin abin da kake sayarwa na ko goods or services, wato kaya ko masarufi ko ma me kake sayarwa, to Najeriya mu mai muke sayarwa. Kuma wannan hawan wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari aka samu karayar kuɗin ɗanyen farashin ɗanyen mai a gaba ɗayan duniya. To idan aka samu haka, da yake shi ne babban abin da muka Najeriya muka dogara a kai, abin da zai iya taimaka kada kuɗinmu na naira ya karye shine inda a ce muna da abin da ake kira foreign reserve, wato taro ne na kudaden kasar waje.
Muna da kuɗi da yawa a waje.
Yawwa, foreign reserve din nan shine za a cire a ba wa duk mai bukata da wani dan kasuwa da zai je ya siyo abubuwa da zai haɓaka tattalin arzikin ƙasa, ko kuma waɗanda za su je domin neman lafiya ko biyan kuɗin makarantar yara da suke ƙasashen waje, da kuma wanda zai fito ma domin zuwa yawo wani ƙasa. To a cikin haka, to dole ne sai Najeriya ta duba ta gani a lokacin da kuɗinmu ya fara yin ƙasa, yana ƙasa-ƙasa yake yi, aka rasa ya za a yi
saboda me kuɗin yake ƙasa?
Kamar yadda na kirga maka, bamu da foreign reserve, bamu da kuɗaɗen tara kuɗin da aka yi na da, babu shi.
Me ya faru da su?
Gwamnatin da ta gabata babu excess crude account. Duk wani tara kuɗi da aka yi domin maganin abin da ake cewa domin ranar yawa, babu su. To sai kuma ya kasance kamar da na gama, abin da ƙasa abu ɗaya da Najeriya ke fitarwa waje ke samun dala a kanta, babban abin shi ne ɗanyen mai, kuma shi ma sai farashinta a gaba ɗaya kasar duniya ta karye. To dole ne ya shafi kuɗin ƙasarmu, saboda ba wani abu da zai ba da ya dawo kamar shock absorber, abin da zai tarerayi wannan faɗowar wannan kudin naira in to abin da ya faru kenan to sai ita akwai ita kaman let's say babban bankin Nigeria to ita ce aka take da haƙin fitar da policies wato hanyoyi hanyoyi na tattalin arzikin ƙasa da kuma hanyoyin kare wannan ita darajar wannan naira to a iya basiranta ta so a lokacin ta sa ƙasar Najeriya su yi devaluing wato farashin
rage ma naira daraja
daraja wanda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yace bai yarda ba yace shi duk masu ce mishi sai an rage wannan darajar ya sha ganin kasashe kuma shi ma a lokacin da yayi shugabanci da farko an matsa sai ya rage daga baya bai ragin ba daga baya wanda ya karbi mulki a hannun shi shugaba ya zo ya rage kuma bai ga wani abin da aka yi da ragewan ba bai ga wani tasiri da ragewan yayi ba saboda haka sai ya ki amma to ana fafutuka tana faduwa haka ne tana abinda suka ga me kenan tana duk da haka ko baka yarda ba aka yi official ragewa za ta ci gaba da faduwa to sai aka ce to amma tunda ya fada haka kuma saboda abinda yasa ya fada shi ba wai ya fada bane saboda taurin kai kadai ya fada yana da nashi hujja saboda duk kasashen da suke rage darajar kudin su akwai dalilai babban dalilin da zaka rage darajar kudin kasar ka shine idan ka rage darajar kudin kasan ka zai jawo wasu masu kawo wato kudi wasu daga wasu kasashe su zo su sa jari domin ka rage darajar kudin ka so in ka duba a kasar mu na Najeriya a lokacin nan me muke da shi wadanda mutane za su zo su sa jarin su akai na daya in banda mai ba mu da amfanin gona a lokacin nan yanzu ne gwamnati ta yi kokari ake yin wannan abin da ake kira diversification to agric aka habaka wato tura tattalin arziki kasa ta bangaren wato gona da mining duk a lokacin da aka hawo shekarar 2015 babu wannan abubuwan so ba wanda zai ka kudin shi saboda mai kai ake fitarwa ba wasu abubuwa ba to abinda shi shugaban kasa ya duba kenan yaga cewa in ya rage ma ba wani tasiri da ragewan zai yi wa'en Najeriya sai dai kudin mu ya ci gaba da zuwa kasa to amma
to yanzu ake da farashi daban-daban
ya dalilin da yasa aka samu farashin daban-daban saboda kuka yayi yawa daga kasa da ma mutane a duniya cewa farashin mun nan ba asalin farashin shi ba kenan na kudin mu na naira na biyu mutane suka ce suna so su yi kasuwanci suna so su abaka kasuwanci da tattalin arzikin kasa amma saboda kudin farashin naira ba asalin ta ba kenan ba za su iya kawo kudin su ba na biyu ɗan kasan ma suka ce suna so su sassiyo abubuwa a wasu wurare domin su zo su yi haɓaka tattalin arziki su ma ba za su iya haka ba to shine sai aka samu ita babban bankin tarayya ta kawo wannan sabon policy yawa ɗan kasuwa farashi daban wanda za su same shi a mafi sauki ba sannan wanda da kuma wanda za su je kaman rashin lafiya da
eto bare sabarin illa wannan yana da illa domin sai mutun ya ce shi zai shigo da kaya dan ya zo ya sarrafa su a cikin kasa a bashi farashi
yawa a bashi official price yes
ya juya ya koma ya shirma
ɗan kasuwan haka ne wannan yana faruwa ba
ya ci zunzurutun riba
ba
kayan bai sarrafa ba
wannan yana
ina talaka amfani da wannan
wannan yana iya faruwa shine nake so ga maka to dalilin in kaga wannan faruwan haka ya kasance in zaka duba ina aka samu akasarin wannan abun ko ina laifin ya fito dole ka duba ita babban banki na tarayya na Najeriya domin tana da bangarori a wannan bankin da haƙin su ne su bi ana kira su banking supervision department
diddigin yadda aka wanda aka same da kudi abin da ya da kudin
yawa ya kamata su bi saboda zai dawo gobe ya kamata su bi na daya tukunna ma kan ya dawo monitoring aikin su ne su duba in an baka yau dala kaza aka baka domin ka ci zaka siyo mashin kaza domin kana so ka kafa zaka kafa masana'anta a wuri kaza a Kaduna ko a Kano let's say zaka kafa masana'antar yin takalmi saboda haka zai kamata
shi babban banki na da ma'aikatan da za su du wannan
duk suna da shi
a duk fadin Najeriya
wallahi suna da shi saboda in ka je duk suna da shi ni na ga maka ni Aliyu Abdullahi ina ga maka suna da shi saboda babban ita CBN babban bankin tarayya na Najeriya tana da branches kafofi a kowane jiha na Najeriya ɗaya kenan bayan tana da wannan branches din kuma a kowane branches na CBN na babban bankin tarayya akwai wannan department in banking supervision and regulation duk suna nan kuma aikin su ba wai kade ma su duba commercial banks kade ba har su duba za su duba microfinance bank suna duba kuma har bureau de change saboda duk wani wanda ita bankin ne ke ba wa license data baka license saboda haka tana da haƙin ta duba ka idan yawa in ta ga kai ka bada kuɗi za ta tambaya ina takardun ya kuka bi wannan kuɗin kuma in shi commercial bank money deposit bank in ya bada wannan kuɗaɗen wa dan kasuwa shi kuma bankin nan bata bi ka'idan da yadda za ta tabbatar dan kasuwa
ma hannun dan kasuwan idan ta sai mai da kuɗin ba takardu take nema ba
takardu take nema amma yanzu ya wuce takardu shine nake ga maka yanzu ya wuce takardu ana so yanzu duk kaman account officer inka credit officer inka na banki da account officer inka ya kamata in kai dan kasuwa ne ana da file inka ko baka ba ana da appraisal naka abin da yake ake kira za a dudduba duk wani abu da ka faɗa daidai ne sannan ba wai za a dangana da kan takardu kaɗai da ka kawo ba ya kamata ana zuwa har wurin sana'an naka
wai ana yi bane
shine nake ina so ga maka inda aka samu laifin yanzu saboda ai muna so mu taimaka ƙasar ne ko baka ba dan a samu hanya kuma wala Allah watakila su kansu manya ɗan babban bankin nan suna sauraron wannan shiri za su ji kuma watakila su gyara ko kuma su kira waɗanda ya kamata su gyara na ƙasa da su
jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin bakon namu Barista Aliyu Abdullahi na fadar shugaban Najeriya da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya
kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau
kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau kuɗi an kashe su
to a gaida Malam Salihu sai kuma sharhin jaridun Najeriya ga baban gida Jibril
daga cikin manyan labaran jaridar The Nation da cewa yanzu haka 'yan Najeriya da suka mallaki kadarori a ƙasar Burtaniya na ƙoƙarin samun takardar biyan haraji daga ma'aikatar kuɗi ta Najeriya domin kaucewa dokar da ƙasar Burtaniya ta fito da shi a kwanan nan wanda zai kai ga kwace kadarori na 'yan ƙasashen waje da ba sa biyan haraji ko kuma ake zargin kadarorin nasu sun same su ne ta hanyar da ba su dace ba sai jaridar This Day a ɗaya daga cikin manyan labaran ta jaridar This Day na cewa shugabannin ayocin Najeriya sun gudanar da wani taro a birnin Abuja domin nemawa yankin dan takara na zaben shugaban kasa a shekara ta 2019 jaridar ta ce taron wanda aka gudanar da shi a gidan tsohon shugaban jam'iyyar PDP Dr. Halliru Muhammad Bello ya samu halartar wasu jigajigan yankin da suka hada da Alhaji Tankuya Kasai da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijai Ibrahim Nasir Mantu da Babangida Aliyu da Adamu Ma'azu da Ango Abdullahi da Tahir Bafra dukkanin su sun halarci wannan taro da ke neman mafita ga yankin arewacin Najeriya ta fuskar jagoranci jaridar leadership a daya daga cikin labarin ta ma cewa hukumar kula da ayyukan yan sanda a Najeriya ta yi karin girma ga yan sanda 9,973 a shekarar da ta gabata jaridar ta ruwaito shugaban hukumar Mike Ohiro na zayyana wasu daga cikin yan sandan da aka yi wa karin girma da suka hada da kwamishinoni kamfani biyu da yanzu haka suka zama mataimakan inspector general, inda mataimakan kwamishinoni 13 kuma suka zama kwamishinonin yan sanda. Ita kuwa jaridar The Guardian cewa ta yanzu haka akwai yan sanda 150,000 wanda ke tsaron lafiyar wasu manyan mutane a kasar. Jaridar ta The Guardian ta ce matakin ya saba wa doka, kuma tun a shekara ta 2015 ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin a janye yan sandan da ke bada kariya ga manyan mutane a kasar. Sai dai a cewar jaridar ta The Guardian, akwai alamun an yi watsi da wannan umarni da shugaban kasar ya bayar. A labarin ta jaridar Daily Times ta ruwaito hukumar zabe ta Najeriya na cewa duk wanda aka kama ya yi rijistan zabe fiye da daya za a yanke masa hukuncin daurin shekara guda a gidan yari. Jaridar ta ruwaito wata babbar jami'a da sashen ilmantar da al'umma game da zaben. Ta ce sashe na 117 na dokokin zaben Najeriya ya bayyana cewa duk wanda aka samu da wannan laifi da rijista fiye da daya za a yanke masa hukuncin daurin shekara guda a gidan yari ko kuma taron da kuma dauri. A ƙarshe sai jaridar The Tribune, jaridar kuma da Troyto wani tsohon dan majalisar dattijai daga jihar Ekiti, Senator Ayo Arise, wanda ya ce ya biya naira miliyan 20 kafin waɗanda suka yi garkuwa da shi su sako shi a watan Disambar bara. Tsohon dan majalisar dattijan da ya shaida wa tun gangami da aka gudanar a cocinsu cewa yana cike da godiya ga Ubangiji. Ubangiji Brown, Ray Amurka daga Lagos.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai kuma rayu da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum BOA, daga Musa Ubale, sarkin guragun ringin Digan Najeriya. Dan Allah ku taimaka mana ku bayar wa dan asibitin Chikoni na Jigawa wanda aka fi sani da dan Masara. Koyi musu nasiha dan Allah wa'anda abin ya shafa su maganin abin. Sai mutum ya je wani rance zai yi, wani fafutuka zai yi, sai ta kayi kinsa wani biyar a haɗo kuɗi a zo daga an zo a haya bayan mutane dubu goma sha ɗaya daga emergency. Kawai sai a ce maka an ba ka gado dubu goma sha za ka biya, kana biya a fi kwana ɗaya ko biyu sai a sallame ka ko kuma a tura ka Kano su ce ba za su biya. Wannan abu ya zama cin amana, ya zama zamfara. Dan Allah, dan Annabi, wanda abin ya shafa su yi maganin wannan abu domin talakawa su zauna lafiya.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awad Babangida, shugaban hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Mun gode wa shugaban kasa Buhari wajen saukar da miyagun alkalai da ya yi wajen bangaren cin hanci da rashawa. Allah Ubangiji ya sako masa ta karkato kan manya-manyan 'yan sanda wanda ake zarge su da cin hanci da rashawa din, wanda sun hana kankanan 'yan sanda yin aiki saboda suna jin tsoron.
To madalla, kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen ƙasar Burtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ido akan komawar 'yan gudun hijiran Rohingya zuwa Myanmar saboda akasarinsu suna jin tsoron komawa gidajen kansu. Johnson ya faɗa wa manema labarai wannan magana ne bayan ganawarsa da Aung San Suu Kyi, shugaban ƙasar ta zahiri amma a bayan fage. Ya ce ya ga tsoro na tare da 'yan ƙabilan Rohingya wanda suke sansanoni 'yan gudun hijira a Bangladesh da ma waɗanda suka rage a ƙauyuka, inji Johnson. Ya ce ya kamata hukumomin Bama su yi aiki tukuru da ƙungiyoyin ƙasashen waje wurin kawar da fargaba da ke tattare da mutane su koma gida. Murƙushewar da sojojin Myanmar suka yi wa musulmin Rohingya ne ya sa dubban 'yan Rohingya suka arce zuwa makwabciya Bangladesh.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shiri da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma Greg Burns injiniya mu alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.